الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليتعلم أيو السبب 28 ga watan Sha'ban 1437, wacce ta yi daidai da 4 ga watan Yuniyo shekara ta 2016. A wannan gari na Kaduna, a wannan yanki na Sabon Gari, a wannan masallaci babba na Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wanda ke kan titin bypass a nan cikin garin Kaduna. Yau insha Allahu za mu buɗe tafsirin bana, wanda in Allah ya yarda muna sa rai Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda za mu fara shi lafiya, muna roƙo Allah ya ba mu lafiya, ya zanto mun ga ƙarshen shi lafiya. A bara mun kulle tafsiri ranar 13 ga watan 7 ta shekara 2015. Da shi kuma a yau insha Allah muna buɗewa 4 ga watan 6 ta 2016. To gabanin mu fara, kamar yadda muka saba, muna gabatar da godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana lokacin nan, kuma akan imani, kuma cikin musulunci, kuma da lafiya. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ya tashi an san mu, ya anshe mu da imani. Baya ga wannan, ba za mu iya fara tafsiri ba tare da mun gabatar da godiya ta musamman ba ga kwamitin wannan masallaci da jagorancin Alhaji Mukhtar Marubiya, musamman ma dai shi kiyama, irin yadda yake jajircewa wurin ganin cewa masallaci ya tsayu, irin yadda yake ba da dukiyarsa wurin ganin cewa masallaci bai samu tsaiko ko kuma tasgaro ba. To muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan yama 'yan kwamitin wannan masallaci da alkhairi, musamman chairman da kuma secretary, haka kuma finance secretary Alhaji Sani Karangiya, shi ma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan yama shi da dukkanin lada akan tsayuwa da yake wurin ɗawainiya da kuma khidma da kai komo na ganin cewa masallaci ya tsayu. Sannan muna gabatar da godiya ta musamman ga ɗalibai umuman, sannan musamman kuma ga 'yan shura, da kuma duk mutumin da ya ba da gudunmawa da lokacinsa ko ƙarfinsa ko shawararsa ko dukiyarsa wurin ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan da'awa ta fita. Muna fata Allah ya sanya duk abin da aka bada na gudunmawa a cikin ma'auni na lada na alkhairi na alkiyama. Sannan muna da ainihin masu kayan sarakuna daban-daban wasu suna karkashin gwamnati, wasu kuma suna ainihin zaman kansu. To muna jin hankalin mutane don Allah, don son annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tsarin da za a nuna maka kama daga 'yan agaji, 'yan hizba, 'yan sanda, sannan 'yan naku man owo, duk irin yadda suka yi haɗaka wurin ganin cewa sun fito da tsari nagartacce, to da Allah muna sa ran a yi ƙoƙari a bi wannan tsari, domin sanannen abu ne masallacin nan an saci mashina sun fi fice, mashin wanda aka sata na al'umma ya fi fice. Wasu sakamakon rashin haɗin kai ne, wani kuma a'a ibtila'i ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa, ya ajiye ɗin yadda aka ce a ajiye ya bi umarni, amma kuma Allah sai nufin ya gwada shi, ba mamaki don ya kankare masa wasu laifuffuka nasu da ya gabata. To amma sau da yawa akan yi sa'insa da mutane, ga inda za ka ajiye mashi ya ce a'a, wani sai ya baka mamaki ma da tijo ne, amma ya ce a'a, ga inda za ka ce a'a, shi yadda yake so haka zai. To da Allah muna sa rai, kuma muna kira ga 'yan uwa, wannan ɗan lokacin insha Allah da za mu haɗu a kan teburi na Alƙur'ani, muna so da Allah mu yi haɗaka gaba ɗaya, domin insha Allah mu gudu tare, sannan mu tsira tare. Abu na dab da ƙarshe, kamar yadda na faɗa a cikin khutba, zan yi kira ga mutum guda biyar. Na farko su ne malamai. Malamai wannan wata ne na alfarma, a cikinsa aka saukar da Alƙur'ani, a cikinsa ake gafarta zunubai, an kukkulle ƙofofin wuta, an buɗe ƙofofi na aljanna. To bai kaito ba, ba daidai ba ne mutum ya fassara Alƙur'ani ya ci zarafin wani ɗan uwansa musulmi, ko kuma ya soki ɗan uwansa, ko kuma ya ɓata shi. Wannan ba daidai ba ne. Domin sautari, wasu daga cikin malamai sukan ɗauki Ramadan, wata da ake kamun baki a cikinsa, ake neman falala da lada, sai su ɗauki wannan wani lausayi na baje koli, a zagi wanda za a zaga, sannan a ɓata wanda za a ɓata, a shima wanda za a shima mutunci. Wannan ba daidai ba ne. Amma kuma duk da haka, kuma haka ɗin bai ci karo ba, kuma ba zai hana ba. Abinda ba daidan ba ne a ce wa mutane ba daidai ba ne. Misali, kamar kaga wani mutum yana zagin sahabbai, wannan ba laifi ba ne ga mutane bayanin wannan ba daidai ba ne. Ko kaga wani mutum yana cin mutuncin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya jefe su misali da fasikanci, ko kuma ya ce mazinata ne ko barayi ne, iyadan billah. To wannan duk malamin da ya ja bakinsa ya shiru akan irin wannan, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ta. Ko kuma mutum ya halatta zina da sunan wani abu wai shi mutu'a, to wannan ba daidai ba ne, malami ya ja bakinsa ya shiru. Duk gaba da ta zo wacce ta samu, ya zama dole ne akan malami ya yi wa duniya bayanin ga halin da ake ciki, ga al'amarin da yake shine daidai. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Don mutumin da ya boye abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake a bayyana, sannan kuma ya yi bayanin abinda shi Allah yake a bayyana, to wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai la'ance shi, mala'iku ma za su la'ance sa, sannan masu la'ana za su la'ance shi. Kenan kaga, daga daɗa ɗa ma ɗan adam Allah ya ci shi da kai, gara ka fusa ta ɗan adam Allah ya yarda da kai. Jama'a ta biyu su ne ainihin wato talakawa. Talauci jarabawa ce, sannan idan ta same mutum bai kamata ya manta Allah subhanahu wa ta'ala ba, har kullum ya kamata ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuma dangana. Amma sau da yawa rashi yakan sa mutum ya faɗi magana wacce idan ka auna ta a cikin tauhidi tana iya fidda shi cikin musulunci. Ni da kunni na naji mutumin da yake cewa da a ce an haifan masa sahabi a yanzu gara a bashi naira. Kaga wannan ba daidai bane, saboda ba ma sahabi ba, mahaddacin Qur'ani idan aka baka shi a gidanka hadisi ya inganta akan cewa zai keta wa iyayensa, to ina ga sahabi? Kaga ake so da yawa, wato ainihin talauci yakan sa mutane su fita daga ma'auni na tauhidi. Har ma akwai wanda ake bani labari yana cewa wai shi akan dukiyarsa ko da mala'ika ne zai iya fada. Kaga wannan kalma ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kalima. Dan haka idan talauci yayi talauci, to ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Allah shine ya jarrabe ka, kuma in lokacin yayi maka yayi zai yayi. Sannan mu yawaita neman rangwame da kuma addu'a. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da yawa yakan faɗi ya rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah ka sauwaka, Allah kar ka tsananta. Sannan kuma yakan ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla innaka idha ma shi'ta taj'alu as-sa'ba sahla. Wato Allah babu wani abu mai sauki sai wanda ka sauwaka, domin kai in ka so kana mai da matsanaici ya koma mai sauki. Don haka ya kamata a yi haƙuri a dangana, sannan kuma a iya matalauci, kuma a kame ma baki. Don ɗaya daga cikin fitattun malamanmu yana cewa na auna na ga daga cikin laifuffukan da ke kai mutane wuta, na ga laifi 80,000 dukka maɓuɓɓugansu baki ne. Bakin nan shine zai kai ɗan adam wuta. Don haka sai mu yi ƙoƙari mu kame bakinmu. Mutane na uku su ne ainihin 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa an jarrabe mu da su, mu su ma an jarrabe su da mu. Babu imani, babu tausayi, ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama wanda mutane za su samu rangwame, su huta, su dara, su ji daɗi. Amma sai ka ɗauki wannan a matsayin wata dama wacce za ka ƙuntata ma 'yan uwanka musulmai. Wannan ba daidai ba ne. Yanzu ka tafi ƙasashe irin Saudiya, Misra, Suriya, Lubnan, irin su Qatar, duk ƙasashen nan da za a ce maka na Larabawa ne, abinda ka sani wanda ake sai da shi naira 40 za ka samu an katse kuɗin an raba shi gida biyu ana sai da shi naira 20, saboda ana ba da special discount, wato al-khaf, wato ana ba da ainihin wato deduction, musamman ana rage kuɗi. To menene yasa suke wannan? Saboda ainihin mutane su ji daɗi. To amma ka duba halin da mu muke ciki a yau, in ka duba wake, buhun wake yanzu ya kai naira 26,000, buhun masara ya kai 12,000, buhun gero ya kai 11 da wani abu wani wurin har 13, suga da ake samu 600,500 yanzu ta yi tashin gauran zabi ta koma 10,000. Sannan idan ka bibiya za ka ga waɗanda suke fitar da waɗannan kayayyaki suna saidawa, wato sun siyo ne tun wani lokaci mai tsawo yana aje. Ba mamaki tun waken nan na 12,000 su suke da shi, amma kuma sun ajiye yanzu da ya kai 26,000 sun fito da shi, saboda suna ganin lokacin da za su ci gajiya ya yi. To mu sani, don mutumin da babu tausayi tattare da shi, ba kuma nufin sai ya tausaya ma al'umma ba, to mu sani ke ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma bai tausayinsa, ba kuma zai tausaya masa ba, ba kuma zai rangwanta masa ba. Saboda wallahu fi auni al'abd ma dama al'abd fi auni akhi, shi bawa yana cikin samun taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kariya, matukar shi ma yana da tunanin ya taimaki dan uwansa. Wannan shine abin da aka tafi aka banmu a baya. Kwai yanzu misali, da ana sai da shi 650, 700,
daga kwanaki biyar baya ya koma 870 wai akan sahiri, yanzu kafin azumi ya rufa in ba taimakon Allah ba sai an saye shi 1,000. Sannan ka duba shinkafa wacce da akan saye ta 8,500, amma yanzu ta koma akan sari ana siyanta 10,017. Ana siyanta 10,017. Wannan ba daidai bane. Ba daidai bane. Ya kamata mutane su tausaya. Mutane ana cikin wani irin yanayi. To ƴan kasuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama, ya kamata a ce su yi rangwame sannan su tausaya. Mutane na hudu su ne mawadata. Akwai mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dukiya. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye su akan cewa su fitar da dukiya domin su taimaka ma mutane. Na faɗa jiya a wata muhadara da na gabata, akwai wani analysis da aka yi bincike, aka gane cewa a duniya akwai mutum 63 masu kuɗi a duniya. Abinda suka mallaka su, idan za a raba ma mutanen duniya mutum 2,000,000,000 za su ci gajiya kuma za su samu tagomashi. Amma su 63 suke juya wannan ainihin dukiya. To idan ka dawo cikin mu nan, za ka samu waɗanda suke da rijiyoyin mai a ƙasan nan mafi yawa za ka samu musulmai ne 'yan arewa, sannan waɗanda suka fi kowa tsananin baƙin talauci da rashi za ka samu musulman ne kuma 'yan arewa. Ashe kenan, da mutane suna ba da dukiyarsu yadda ya kamata su ba da, ban ce za a rasa matalauci ba, amma za a rage raɗaɗin talauci. A don haka muna kira ga mawadata. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar ya yi kira musamman a irin wannan lokaci da muke fuskanta. Irin wannan lokaci bariya, za ka dinga ganin motocin gero suna kai komo, motocin suga suna safa da Marwa, motocin shinkafa da madara suna kai komo. Amma yanzu hali da ake ciki na tsananin baƙin talauci, ban fasan koko a wuraren ku ba, amma ni a unguwanmu ban ga irin waɗannan motocin suna kai komo ba. Ashe in masu kuɗi ba su fito sun taimaka ba, wato mutane za a shiga wani irin yanayi na tashin hankali da fitina da damuwa. Sannan taimakon nan ba wai sai ka tara dukiya ba, ni a matsayina a daidai iya yadda nake iyawa, to in samu koda mutum ne guda ɗaya, in ja shi gidana, in sanya masa kwano, in ce duk sanda aka buɗe baki ya zo ya anshi, in tuwo na dafa ya ansa, in shinkafa na dafa ya ansa, dukkaninmu kowa a cikin 100, in za mu samu mutum 30 kowa ya ja mutum ɗaya. Ban ce wai ka ɗaure ba, za mu ɗaurewa sai Allah ta'ala a cikin wannan watan kawai. To ina tabbatar maka insha Allah za mu taimake 'yan uwanmu. To amma ba haka muke ba. Akwai wani kuɗi ya masa yawa za a soya kwai a zuba, akwai wani kuɗi ya masa yawa za a dafa shinkafa a zudda, ba daidai bane. Yi kokari ka samu mutum ɗaya wanda ka san yana cikin rashi, kai ko da baka da mata misali, don kana iya cewa ba ni da mata, to kai kokari a yi ni. Idan har za ka iya samun 500, to ka nemi wanda ka fi kai kuma ka ba shi 200, wallahi ka taimake shi. Saboda na ba da labari a muhadarar da na gabatar jiya, akwai yarinyar da ta mutu saboda naira 300, wanda wani kafin ya zo nan kila ya sa katin 500, amma ruwan da za a ƙara mata babu 300. A don haka wannan abu ya sanadiyar mutuwarta. Mai yasa? Saboda masu kuɗi ba su taimako yadda ya kamata a taimaka. A Kamaru ina jin rediyo wani lokaci, ina jin ko a Duwala ne ko a ina ne, akwai matar da aka kai ta asibiti tana naƙuda za ta haihu. Saboda rashin kuɗi da za ta baya, asibitin nan suka ce ba za su anshe ta ba. Me zai faru? Sai 'yan uwanta suka siyo reza suna kuka suna mata operation suka fede ta suka fito da wannan yaro. To al'umma a ce rashi ya kai ga haka, sannan kuma mawadata ba za su taimaka ba? Idan mutane sun san falalar taimako musamman a wannan wata, wallahi kai ba za ka tara dukiya kana cikin yalwa da jin daɗi, ka sa mai kyau, ka hau mai kyau, ka shiga mai kyau, ka auri kyakkyawa, ka ci mai kyau, amma a ce ɗan uwanka na cikin rashi kuma hankalinka na kwance. Annabi ya ce duk wanda ya wannan ba ma mumini bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka muna kira ga mawadata, dole ne su yi abin da ya kamata wurin taimaka ma ƴan uwansu. Mutane na ƙarshe su ne mahukunta waɗanda shugabanni sun shiga, sannan kuma ƴan siyasa. Lallai ba mamaki sun sani, to su ƙara sani. Ba mamaki ya zanto ba su sani ba, al'amari ya dame al'amura su rikirkici. Domin mutumin da yake taimako a jiya, yau ya koma shi yake nema a taimake shi. Sannan abinda kake iya yi a jiya ba tare da ainihin kaji wani abu ba, yau sai kayi dabaru kake iya gudanar da shi, saboda al'amura sun juya. To lallai muna kira ga mahukunta a ɗauki mataki na gaugawa, a ɗauki matakin da ya dace wurin taimaka wa mutane, wurin fidda su cikin wannan ƙangi da ake ciki. Shekaran jiya akwai gidan man da naje na sha mai, sai muke hira, nake ce musu da Allah a yau ɗin nan za ku iya gaya mani motoci nawa ne suka zo suka yi full tank. Sai yake mani shi mataimakin manaja, an yi min yau gaba ɗaya tun daga 8:30 yamma mutum ɗaya ne ya zo ya full tank a gidan man nan. Kenan abinda muke iya fahimta, wuri ya yi wuri, wuri ya yi wuri, abubuwa sun tsawwala. Don haka muna kira ga mahukunta, dole abin da ya kamata a yi ya kamata a aiwatar da shi. Naka fa sai naka, tillikin wuya sai maƙoƙo, sannan kuma a lokacin iska ake cin 'ya'yan majanjami. Don hannunka bai taɓa riƙewa ka dace kai ba, sai dai ka nemi yadda za a yi a daidaita shi. A don haka dole ne a san abin da za a yi, domin akwai wasu yanki wanda dama a baya suke, kuma an aka ci gaba da hakan to fa ba za su taɓa ɗagawa ba, za su ta komawa baya ne. Don haka a yi mai yiwuwa duk abin da ya dace wurin ganin cewa mutane sun samu tagomashi, ya kamata muna kira ga mahukunta, kama daga 'yan siyasa, sanatoci, gwamnoni, shugabanni da 'yan majalisu, duk abin da ya kamata ya kamata su yi. Kuma ba laifi ba ne, don Allah ya mallaka maka dukiyar mutane ka taimake su, wannan ba kuskure ba ne. Don ya tabbata a cikin suna, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mulki baya kafuwa sai da abubuwa guda biyu: haƙurin tafi da mutane, sannan kuma da kyauta. Kuma shi Annabin yana yi sallallahu alaihi wa sallam, domin akwai mutane manya fitattu, idan aka samu ganima Annabi ya ware musu wani abu alayhi salatu wassalam, saboda a ƙarƙashin su akwai talakawa, akwai mabiya, Annabi yana ba su domin su gudanar da mutane. Don haka ba laifi bane. Kuma sannan a tsarin ƙasa da dokar ƙasa ta baka dama, akwai abin da in ka taɓa wannan constitutionally an ce kana da dama za ka iya gudanar da shi. To in ko haka ne, menene zai sa mutane da suke cikin talauci, musamman wani yanki, su ba za a tallafa musu ba? Don haka muna kira ga mahukunta, ya kamata wuri ya yi wuri. Ba daidai ba ne mu tsaya mu rufe baki kawai, mu tsaya mu ce IC kenan, ba dai duk wanda yake maka daidai ake tafiya bai gaya maka gaskiya ba. A don haka a ƙarshe, yadda na faɗa, muna son shugaban ƙasar nan kuma muna masa kyakkyawan fata, amma kuma muna jin raɗaɗi a cikin jikinmu. Don haka abin da ya kamata yi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa taimako, ya haskaka masa hanya, ya tabbatar da shi akan daidai, ya nuna masa gaskiya gaskiya ce, kuma ya nuna masa ƙarya ƙarya ce, ya kyamaci wannan kuma ya bi wancan. A dab da ƙarshe, muna maraba ga sabon sarki na bypass da shi da mai anguwa Alhaji Isa, shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wannan kujera da shugabancin wannan yanki na sabon gari bayan rasuwar marigayi Malam Ahmad Rufai. Muna fata Allah shi ya ji kansa da gafara, ya ainihin gafarta masa zunubansa, shi kuma sabon sarki da Allah ya nada. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi da taimako irin nasa, ya kuma ba shi haƙurin tafi da mu talakawansa, domin dole ne zai ga wauta misali sosai ya yi haƙuri a matsayinsa na shugaba. Idan an ga abin da ba daidai ba sai a kira, sai a tsawata, domin yanzu kai ka zama babba, da mai son ka da mai ƙin ka duka naka ne, dole sai ka ja a jiki domin masarauta ta zauna lafiya, ya zanto an gudu tare kuma an tsira tare. Muna fata Allah ya maka kyakkyawan taimako, kuma duk abin da zai zame maka fitina a wannan abu Allah ya nisanta ka da shi, abin da zai zame maka alkhairi Allah ya taimake ka akan sa kuma ya tabbatar da kai akai. Ba za mu fara tafsiri ba ba tare da mun yi ma dan uwanmu Sheikh Bello Adamawi addu'a ba, domin duk irin wannan lokaci idan ya zo mukan jira dadi, domin mun yi rakin dan uwa na jini. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da gafara, kyawawan ayyukansa Allah ya hada shi da su, kurakuran da yayi Allah muke roƙo ya gafarta masa, mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu da imani, shi kuma wanda yake kujeransa ya zo Allah ya taya masa. To insha Allah za mu bude tafsiri, muna cikin sura ta 7 kamar yadda muka kwana a bara, suratul a'raf, wato sunan katanga ko kuma sunan garu kamar yadda ake cewa katangar larafi, ita ce sura ta 7 a cikin alqur'ani. Mun kwana akan aya ta 170, ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake a wancan lokaci, walladina yumassikuna bilkitabi wa aqamus salah inna la nudhi'u ajral muslihin. In sha Allah yau za mu tashi akan aya ta 171 a cikin wannan sura ta A'raf. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh nata'ala al-jabal fawqahum ka'annahu dhullatun
kamar yadda muka sani ta faro ne da baƙaƙe waɗanda yake kurmayen baƙaƙe, baƙaƙe kamar yadda ake cewa alif lam mim sad, sannan ta dinka ba mu labarin annabawa kama daga kan annabi Nuh, laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru inni aqafu alaykum azaba yawmin adhim. Bayan an ƙara labarin annabi Nuh alayhi salatu wassalam, aka shiga labarin annabi Hud, bayan an gama da shi aka shiga labarin annabi Salih, bayan an gama da shi aka shiga labarin annabi Shu'aib, annabi Lut, bayan an gama da shi aka shiga labarin annabi Shu'aib. A lokacin da aka karkare labarin annabi Shu'aib a cikin sura gaba daya, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jawo ainihin hankalin duniya gaba daya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ألا يانون كيوا سبحانه وتعالى متانسون ابنسا سبحانه وتعالى mutane sun aminta da talarar Allah subhanahu wa ta'ala, mutane suna aiwatar da abinda suke so sabanin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala. A don haka sai aka bude wani babi, ina son mai da mu baya can, sannan mu zo mu shiga tarihin Banu Isra'ila, mu ji irin tsananin butulcin da Banu Isra'ila suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sai ya dawo da mu sai ya fara bamu labarin annabi Musa. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha fanzur kayfa kana aqibatu al-mufsirin. An fara labarin annabi Musa, Allah ya bashi ayoyi bayan an zo an yi karin batta da annabi Musa da fir'auna. Aka zo aka halakar da fir'auna, banu isra'ila suka koka ma annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سنكوكا فرعون يا ترساسا يا مطامنا يا كشيمو يا ولا أنتامو النبي موسى يتيكو يهقلي سيوي ذنتو الله سبحانه وتعالى زي رنجا يدكو أكم فرعون دمتانانسا zai dauki kasa ya danka muku ita ya jibinta muku ita domin ya gwada imanin ku ya ga abin da za ku aikata. Wannan kuma shine abin da yazo ya faru. Allah subhanahu wataala ya halakar da fir'auna, wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Bayan an halakar da su, abin da ya kamata banu isra'ila ya kamata su gode ma Allah subhanahu wataala, amma ba su yi ba. Ana nisantar da su, wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa'atu ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun in ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Ku da aka nisantar, ku da aka kubutar, ku da aka tseratar daga makiyin ku wanda baya kaunan ku gaba daya, mai ya kamata ku yi? Ya kamata ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Amma banu isra'ila ba su yi ba. Ana tseratar da su da suka samu suka ga sun sha, sai suka ga wasu mutane suna bautan gumaka, sai suka ce ya kai Musa, mu ma kai mana wani allah daban ba wancan ba, kamar yadda mutanen nan muka ga su ma suna bautan wannan allah. Kaga sabawa na farko kenan. Bayan an huce wannan, annabi Musa ya tsawata sai suka ce, suka yi masa barazana, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Kai Musa, duk irin yadda zaka zo mana da ayoyi ka gwada mu, wai don mu yadda da kai, wallahi ba za mu yi imani da kai ba. Kaga sabani na biyu kenan. Fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala was-safadi'a wad-dam ayatin mufassalat. Aka karantar da su ayoyi daban-daban, aka aika musu kwarakwatai a cikin gashinka, ka sai ga kwarkwata, duk inda ka san akwai gashi a cikin jikinka sai ka samu kwarkwata ta fi 1000 a cikin jikinka. Aya ce ga banu Isra'ila. Sannan kwadi, duk abin da ka rufe sai ka samu kwadi sun fi 100 a cikinsa. Aya ce ga banu Isra'ila. Aka jarrabe su da jini, duk abin da ka ajiye wanda yake na ruwa ne, ruwan sha koko wani abu da ka matse don ka sha, ko kullun koko, sai a waye gari a koma ya zama ainihin jini. Aka jarrabe su da fari, duk inda ka shiga a cikin ɗakin ga in ka kulle ƙofa sai ka samu fari sun biyo ka sun fi 1000. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce waɗannan ayoyi ne ake nuna muku ko za ku yi imani, amma bai sa banu Isra'ila su yi imani ba. Aka tsallake wannan. Bayan an tafi, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qatta'nahu musnatay 'ashrata asbaqan umama. Allah sai ya rarraba su gidaje guda 12 da adadin ƙabilu irin nasu. Allah ya ce ga abin da yake so, gashi za ku zo ku ce kun yi imani, ku shiga kuna sujjada. Sai suka dinga shiga wannan ƙasa suna jan gindi, maimakon su ce sun tuba, Allah ka gafarta mana zunubanmu, sai suna faɗin kalmomi saɓanin abin da annabi Musa yake Allah ya umurce shi da su faɗi waɗannan kalmomi. Saɓani na gaba. Bayan an gama wannan, sai Allah subhanahu wata'ala ya sake musu jarabawa da batun kifi. Allah ya ce ba na son ku fita kamun kifi ran Asabar, amma kuma ran Asabar ɗin nan kifi an fi kama shi, don ko baka sa kwami ba, idan ka durƙusa kana iya kama kifi da hannunka. Sai suka fito da wata tsirfa, sai suka ce to tunda ran Asabar ne ba a so mu fita, za mu ɗana kwamin mu ranan Asaba, ko kuma mu ɗana shi ran Juma'a. Idan ya zanto kifayen sun taru a cikin kwamin, to sai ran Lahadi sai mu je mu kama abin mu, ai ka ga ban fita ran Asabar ɗin ba. Kaga banu Isra'ila, shine Allah ke gaya mana, was'alhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون شانكم ايكي تيوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه هذا وقت شان آيوي باين أنقم وننقى بادايا تو القرآن عادلتي إرنا القرآن duk yadda kake faɗa da mutum in yayi kyakkyawa kace yayi kyakkyawa amma idan ya saba sai ka faɗa irin abin da yake na kuskure kace bai daidai ba alqur'ani sai yazo ya wanke su yace wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun ba dukkan su bane mutanen banza yana daga cikin wasu al'umma tsararru daga cikin mutanen annabi musa suna faɗin gaskiya suna shiriwa ga gaskiya sannan suna aiwatar da gaskiya ashe kenan kuskure ne ka tara mutane gaba ɗaya kace dukkan su mutanen banza ne babu na gani dole ko yaya mutane suka lalace ba za a rasa nagartacce a cikin su ba wannan shine abinda da yawa daga cikin mutane suka rasa abinda da yawa bamu gane ba sai ka dauki mutane gaba ɗaya ka dunkula kai musu kudin goro ko dai kace duk mutanen banza ne ko kuma kace a'a dukkanin su nagartattu ne a'a a cikin nagari akan sami baragurbi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy sannan a cikin baragurbi kuma akan samu nagartacce wannan shine yaran alqur'ani bayan an gama waɗannan abubuwa gaba daya yanzu ayar da malai karanto mana sai aka shiga wani babu sabo Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa idna taqna aljabala fawqa annabi ga yama mutananka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka daukaki dutse a saman banu isra'ila ka annahu zulla idan kaga dutsen kai ka ce kamar inuwan girgije ne wanda yake ya tato bi ma'ana an ce da su ku bi at-taura ba su yi ba an ce ku yi wa annabin ku da'a ba su yi ba domin sun ce sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufri duk abin da aka sa banu isra'ila ba za su yi ba annabi musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ta kai ga yana cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin allah bazan iya da mutanen nan ba mutane ne kangararru fadararru wa tsula la tsula anannu ya allah ka raba tsakani na da su ba zan iya daukan jibintan kowa ba idan ba dan uwa na haruna ba ashe kenan kaga al'amari ya kai wuri Allah subhanahu wa ta'ala sai yana nufin ya jaraba su sai ya daukaki dutse a saman su haka idan kaga dutsen kai ka ce kamar inuwan girgije ne wa bannu annahu waqi'un bih banu isra'ila sai suka yi tsammanin wannan dutse zai fada musu Allah yace khudhu ma atainakum biquwwa ku yi riko da abinda muka ba ku da karfin tsiya wadkuru ma fihi la'allakum tattaqun sannan ku ambaci abinda ke cikin sa na hani da umurni ko ku za ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a lokacin da aka daga dutsen misali kaga kaman dutsen nan da ake cewa Zumarok Allah subhanahu wata'ala sai daga shi ka toka aka ce da banu Isra'ila ko dai ku bi dokan addaura ko dai ku yi wa annabin ku da'a ko kuma wannan dutse ya rubuta maku sujjadar da ake so su yi shine irin sallar da ƴan Farisa suke yi a yau ban san ko kun taba gani wata sallar da Farisawa suke ba a yau wacce ake sujjada ido daya a sama an taba ganin ta to banu Isra'ila da aka dauke wannan dutse a saman su sai suka yi sujjada suna kallon dutsen sannan idan su daya na kasa wai saboda in zai fado su tashi su yunkura muna fahimta wannan shine dalilin da yasa muke cewa da Farisawa da Yahudawa asalin aqidunsu guda daya saboda har yanzu a Farisa suna irin wannan sallar a hotuna a WhatsApp ko Facebook ko YouTube in ka duba zaka dinga ganin irin wannan salloli sallar ashagide ana yin ta ido daya na kasa ido daya na sama wannan ita ce asalin wannan sallar shi yasa Ibn Kathir yake cewa babu wani mutum ba Yahude face a wannan lokacin sai da irin wannan sujjada idan shi guda daya a kasa sannan kuma idan shi guda daya a sama muna fahimta saboda sun kibin dokan Allah subhanahu wataala banu Isra'ila wasu mutane ne waɗanda ba su imani sai sun ga bala'i ya taso sannan suke imani malamai sai suka yi kokarin mana bayani daga ma'anan kalmar da ake cewa nataka in an ce nataka yana daukan ma'anoni da yawa amma daga ciki yana daukan samaita in kace na taqtu bi ma'ana na daga ko kuma nataqtu bi ma'ana mace mai yawan haihuwa ana ce imra'atun natiq ko kuma mintaq mace mai yawan haihuwa saboda ainihin kamar tana sakin ƴaƴayen ne a lokaci daya malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan abu ne domin ya jarrabi banu isra'ila ko su za su ji tsoron Allah amma ka duba irin kangarewa irin ta banu isra'ila kaɗan ne daga cikinsu waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka bi annabi Musa shi yasa akwai bambanci tsakanin yahudawa da kiristoci su kiristoci sun fi yahudawa sauƙin mu'amala kamar yadda alqur'ani ya faɗa latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بان منهم قسيسين وربانا وانهم لا يستكبرون اcikinsu wato kristoci sun fi sauƙin mu'amala tare da yahudawa saboda in yayi bincike ya gane gaskiya yana iya barin abinda shi ya fahimta sannan ya koma ma wannan gaskiya amma ba yahude zaka duba kaga zamanin annabi gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin yahudawa waɗanda suka yi imani da annabi alaihi salatu wasalam za su kididdigu a 'yan yatsu ba mutane ba ne masu yawa saboda su suna faɗa da wannan annabin alaihi salatu wasalam sannan kuma su a tunaninsu suna ganin cewa babu wanda Allah yake so fiye da su wa qalat al-yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴayen Allah mu ne mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a don haka shi yasa ba su yarda da wani addini ba ba su yarda da ainihin su bi ba sai dai su a bi su duk yadda al'amari zai kai ya juyo banu isra'ila suna ganin sun fi kowa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a don haka shi yasa suke batanci ga annabi suke zagin sa su wulakanta sa domin suna ganin su ne ya fi dacewa da cewa sun anshi wannan annabta ba larabawa ba na'am
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
subhanahu wa ta'ala zai mana bayanin wani alƙawari da ya ɗauka tsakanina da shi tsakaninka da shi tsakanin su da Allah kuma tsakanin ita da Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mutum daga cikin mu face Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla wannan yarjejeniya tsakaninsa da shi akan cewa zai bauci Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi kafirci ba Allah kuma yake zai bashi abincinsa baya buƙatan wani abu a wurin sa na arziki la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu litaqwa amma yarjejeniyar da aka kulla tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala akan ba za mu goci kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala a don haka idan ka koma cikin alqur'ani zaka samu akwai alƙawura guda hudu ne a cikin alqur'ani alƙawari na farko Allah ya dauki alƙawarin tsakanin sa da banu isra'ila wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ambata musu a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya dauki yarjejeniya alƙawari tsakanin sa da banu isra'ila ba za su bauci kowa ba sai shi Allah subhanahu wata'ala sannan ba za su hada shi da kowa a wurin bauta ba alƙawari na farko kenan cikin alqur'ani alƙawari na biyu alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya dauka tsakanin sa da annabawa cewa idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo duk gaba ɗaya annabawa za su yi masa mubaya'a za su yadda da shi za su taimaka ma da'awarsa sannan kuma sun yadda akan shi ne Allah ya fifita a kansa subhanahu wata'ala wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين القوري نبي كينا القوري نأكو شيني القوري ان الله سبحانه وتعالى يدعو كان ننسى دقيقون النباوة
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله سبحانه وتعالى يا دوكي القوري تكانين سدى النبي نوح زي إسا مسل دعوة يا دوكي القوري تكانين سدى النبي إبراهيم تكانين سدى النبي موسى تكانين سدى النبي عيسى تكانين سدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكان شيوا ذات إسد دكانين أبند الله سبحانه وتعالى يأمر كيسو دس إساب أدو هكا شيسا الله يقول توجي دقنجي دقمها إنشي قدواني النبي وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. دون الله يا رجاء يا دوكي القوري اكانن سدسو اكن cewa za su isar da abin da ya umurce su. A don haka wani mutum ya bayyana ya gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyadan billah ya dauki wani abu ya baiwa wani mutum daban koko a'a ya asirta wani al'amari wanda daga shi sai wani wanda bai gaya ma kowa a cikin al'umma ba. Wannan a duk duniya babu makarici irin wannan dan adam din. Mai yasa? Saboda ya karanta alqur'ani yana kokarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koye wani abu, wannan ko ba zai yi ga annabi ba. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kulla yarjejeniya tsakaninsa da dukkanin annaba. Wannan sannan a khutbatu hajjatul wada' annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli sahabbai ya tambaye su yace Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku game da ni, fa madha antum qa'ilun, mai za ku ce da Allah subhanahu wa ta'ala? Suka ce nashhadu annaka ballagh, za mu ce ka isa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannunsa yace to ku sheda Allah ina sheda maka cewa na isa. To ta ina ne aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai asirta wata magana ya ce da wani mutum kai ne khalifa a baya na tsakaninsa da shi ba tare da ya sanar da al'umma ba? Kaga a cikin wannan magana akwai tuhuma ga annabi alaihi salatu wassalam. In kace annabi wannan magana to akwai ɗayan abu guda biyu. Na farko ko dai shi annabin yana tsoron al'umma kar su yi masa bore, wannan ko ba zai yiwu ba? Ko ku a'a ya faɗi wannan ne domin kusancinsa da wannan mutum, to ya ɓoye abinda Allah ya umurce shi da yi? Dukkaninsu ko guda biyu babu abinda zai yiwu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In ko kace akwai rubutaccen rubutu da annabin ya yi haka tsakaninsa da wani, to sai mu tambaye ka mu ce to shi wannan ɗin menene yasa bayan annabi ya gaya masa shi ne khalifa a bayansa daga shi sai shi mai yana shi zama khalifa? Shi ma akwai ɗayan abu guda biyu, ko dai ya zanto ya ƙi bin umurnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to dan me zaka ce da shi ma'asumi baya kuskure? In dai ya ƙi ya hau bai hau ba kai tsaye, to kakka ce da shi ma'asumi dan abinda aka sa shi bai yi ba? To in ko bai yi ba ko ko shi ya san da wannan, to dan me yasa bai ma duniya bayani bai ce ai ni ne aka ce zama khalifa a bayan annabi saboda ya gaya mani? Bai yasa bai yi wannan ba? A don haka wannan shi ne alkawari na uku. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawari tsakaninsa da ɗaiɗaikun annabawa za su isar kuma sun isar. Alkawari na huɗu shi ne wannan wanda muke magana, an riƙe shi tsakanina da Allah subhanahu wa ta'ala, kai ma Allah ya ƙulla wannan alkawari tsakaninka da shi. A can cikin yasin yana cewa alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa laqad wa an'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katiran afalam takunu taqilun. Allah ya dauki alƙawari tsakaninmu da shi subhanahu wata'ala, ba za mu bauci shaydani ba domin shi maƙiyi ne gare mu mai bayyanannen kiyayya. Hakika wannan ita ce tafarkin Allah subhanahu wata'ala mubita, wannan ita ce hanya madaidaiciya. Shaydanin nan ya badda mutane zamunna da yawa gabaninku, shin wai ku ba za ku hankalta ba? A don haka shi ne idan muka koma nan Allah yake cewa wa is annabi karanta wa mutanenka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhadha rabbuka min bani adam, a lokacin da mahaliccinka ya riƙa daga tsatsan annabi adam min zuhurihim daga bayayyakinsu zurriyatahum wato zurriyoyinsu wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su akan kawunansu alastu bi rabbikum, shin ba ni bane mahaliccinku? Ba ni na halicce ku ba? Qalu sai duk gaba ɗaya rankatakaf bala suka ce eh shahidna ya Allah mun shaida kai ne mahalicin mu an taqulu yawmal qiyama domin karku kuskura ku ce ran alqiyama inna kunna an hadha ghafilin lallai mu mun kasance masu rafkana ne daga wannan alƙawari a ƙarƙashin wannan aya malamai sun yi bayani da dama an samu a cikin asab annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shaidar da sashin mu akan sashi ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne mahaliccinku ba qalu bala mutane gaba ɗaya sai suka ce eh Allah kai ne mahaliccinmu sai mala'iku suka ce mu ma shahidna mun shaida cewa Allah kai ne mahaliccin bayi hadisi ya tabbatar da wannan a wani kaulin malamai suka ce a'a magana duk gaba ɗaya ta mutane ne alastu bi rabbikum shin ba ni ne mahaliccinku ba qalu bala mutane gaba ɗaya sai suka ce eh kai ne mahaliccinmu shahidna ya Allah mun shaida kai ne mahalicci a yau da goma gobe wato malamai sun yi bayani da dama karkashin irin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce an taqulu yawmal qiyama domin kada ku ce ran alqiyama inna kunna an hadha ghafilin lallai mu mun kasance rafkanannu mun rafkana daga wannan alƙawari ya Allah ba karɓi wannan alƙawari tsakaninmu da kai ba an samu a cikin asar da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi tsakaninmu da shi za mu bauce shi za mu kaɗaita shi ba za mu haɗa shi da wani a cikin bauta ba hasali ma babu wani abin bauta idan ba shi ba amma wasu daga cikinmu sai suka cika wannan alƙawari wasu daga cikinmu kuma suka faɗaye ya tabbata a cikin sahih hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi wa na abu huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane mutum da ka gani ana haihuwansa ne akan musulunci amma fa abawahu iyayensa guda biyu yuhawwidanihi su ne suke mai da shi ba yahudi aw yunassiranihi ko su mai da shi ba nasari aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba majusi amma duk mutumin da ka gani fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktharan nas la ya'lamun wannan shine addinin Allah subhanahu wataala Allah ya halicci mutane akan wannan addini babu sauyi ga halittun da Allah subhanahu wataala yayi wannan shine tsayayyen addini amma da yawa daga cikin mutane ba sani ba a don haka shi yasa alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya dauka tsakaninmu da shi zamu bauce shi ba za mu saba masa ba shi yasa Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yake cewa duka zunubi gaba ɗaya na duniya mafaransa abubuwa ne guda biyu ko dai aikata abinda aka ce ka barsa ko kuma barin abinda aka ce ka yi zunubi ba shi da abubuwa guda uku su ne dukkanin zunubi gaba ɗaya in ka kalle ta asalinsa guda biyu ne ka ƙi yin abinda aka sa ka yi ko kuma a'a abinda aka ce karka yin ka je ka aikata a don haka akwai alƙawari mai ƙarfi tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ana nuna mani lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana ararrai zuwa gobe za mu yi bayanin hadisai da yawa da dama waɗanda suka nuna mana irin alƙawarin da ya ƙullu tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala a don haka ƙarƙashin wannan alƙawari ya tabbata a cikin hadisi duk yaron da ya mutu wanda bai kai balaga ba ana kyautata masa zaton ko da yaron kafirai ne yayi mutuwa akan musulunci matuƙar bai balaga ba ko da kafira ce ta haife sa ko da ba ma guje ne ya haife shi matuƙar bai balaga ba yana ɗan tayi yana yaronsa alƙalami bai gudana a kansa ba za mu karanto hadisi wanda ke nuna cewa insha Allah wannan yaro makomansa ɗan aljanna ne mai yasa saboda ya mutu akan musulunci innama Allah subhanahu wa ta'ala yakan kama bawa ne bayan ya kai minzalin da alƙalami zai gudana a kansa to Allah muke roƙo ya datar da mu ya raya mu akan imani sannan kuma ya ɗauki rayuwarmu akan imani abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah muke roƙo ya yafe mana wannan wata da muke fuskanta Allah ka sa mu fare shi a sa'a Allah ka bamu juriya da tsayuwa da lafiyar da za mu bauce ka a cikin wannan wata sannan idan mun bauce ka
Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin wanda zaka anshi ibadin su sannan kuma ka yanta mu daga cikin wuta. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Kafin mu rufe insha Allah zan ba mai girma sarki yayi mana jawabi na sanya albarka duk da dai bamu kyauta ba bamu gayyaci sarki ba. To amma kuma ya san yana da talakawa kuma shi sai mana bazata. To bai kyautu mu tashi ba face ainihin sai mun bashi dama ya sanya mana albarka kuma mu ma mu masa kyakkyawan fata. Mai girma sarki sai ka gabata insha Allah.
Jama'a assalamu alaikum. Ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wannan dama na tashi da dan ma jama'a da kike tambayani. Wannan al'amari da muka karba yau da izinin Allah subhanahu suka dora ma kai. Kuma insha Allah ba dogon bayani zan yi ba. Su dai zasu gaba da bamu shawara. Duk wanda kuka mai kuskure sabon hanya. Muna fata za ki gaba da taimaka mana gurgudan haji. Jama'a assalamu alaikum.
To mai girma sarki muna godiya sosai. Muna fata kamar da muka ce a farko shine zamu rufe kuma a ƙarshe Allah ya taya ka riko ya sanya wannan masarauta taka ta zanto mai albarka kuma ya sa a samu albarku da ƴaƴan albarka a cikin ta. Duk abinda zai zame maka barazana Allah ya maka taimako a kansa. Abinda zai zame maka dalili na jagoranci da cigaba da hada kan al'umma Allah ya taimake ka a kansa. Allah ya taimaka mana ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ya tashe mu cikin mu'minai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.